Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almati Girba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Lahadi 19 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Ibrahim da kanin labarai.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ji Asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da Nelson Mandela na shekara-shekara cewa annobar COVID-19 ta fallasa abubuwa da dama a duniya. Shugabannin kasashen Turai sun fara tattaunawa a rana ta uku a birnin Brussels a yau din Lahadi a kokarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfado da tattalin arzikin nahiyar sai dai har yanzu akwai sabanin ra'ayi. Sannan dubun-dubatan masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a Bangkok babban birnin kasar Thailand jiya Asabar.
Kanun labaran kenan aka saurara. Bayan labaran duniya za a ji cewa jihar Zamfara ta ayyana shirin daukar wani mataki don kawo karshen matsalar ƴan bindiga. Shin wani irin fassara masana harkar tsaro ke yi wa wannan shirin?
Kowa ya kawo bindiga, za su kawo bindigar wacce ta lalace, za ku ba su shanu. Bindigar da take nan za su yi, ai sai tarbiyyar su ta gyaru sannan za ku samu yanda kuke so. In ba haka ba wannan kuskure ne, ba inda za a yi. Ai Katsina ta taba yin haka da, ana ba su kuɗi miliyan 20 kowane wata.
A can jihar Bauchin Najeriya kuma dattawan jam'iyyar APC sun yi zargin shugaban jam'iyyar a jihar da wawure makudan miliyoyin nairan jam'iyyar kowace irin waina ake toyawa bayan hakan. Sannan muna ɗauke da rahoto akan nazarin da asusun kula da yawan jama'ar duniya UNFPA ta yi a bana wanda ya nuna irin wagegen yi'i da ke tsakanin maza da mata halin da mata ke fuskanta na cin zarafi. A duk rana irin ta yau Lahadi muna ɗauke da shirin duniyar matasa wanda Madina Dahir Mishanu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da Nelson Mandela na shekara-shekara cewa annobar COVID-19 a tabakinsa na fallasa almara da ƙaryayyen da ake yi a ko'ina, ciki har da ƙaryar da ake yi cewa cinikayya marar shinge na iya samar da ingantaccen kiwon lafiya ga kowa. Da zancen banza da ake wai aikin kula da marar lafiya kyauta ba wani aiki ba ne, da yaudarar juna da ake cewa yanzu babu wariyar launin fata a duniya, da kuma mafarkin nan da ake wai duk tare ake. Jiya Asabar rana ta biyu a jere, hukumar lafiya ta duniya ta ba da rahoton adadin da ba a taba gani ba game da yaduwar cutar corona a duniya, inda aka samu sabon kamuwa da cutar kusan 260,000 cikin sa'o'i 24 kawai. A ranar da ta gabata, wato shekaran jiya Juma'a, an samu sabon kamuwa kusan 238,000. Zuwa yammacin jiya Asabar, hukumar lafiya ta duniya ta lissafa mutanen da suka kamu sanadiyar cutar COVID-19 sama da 593,000, wato ƙarin sama da 7,300, wanda shine ƙari mafi yawa cikin kwana guda tun daga tsakiyar watan Mayu. Yayin da shugabannin kasashen Turai suka fara tattaunawa a rana ta uku a birnin Brussels a yau din Lahadi a kokarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfado da tattalin arziki wanda annobar cutar corona ta durkusar, da kuma kasafin makudan kudin da ba a taba yi ba na dala trillion 2, shugabar Jamus Angela Merkel ta yi gargadin cewa babban taron da kasashe 27 na iya sake tashi ba tare da cimma jituwa ba. Har yanzu ba zan iya cewa ko za a samu maslaha ba, a cewar Merkel lokacin da ta iso don tattaunawar da aka ƙara kwanaki don yi. Ta ƙara da cewa akwai da yake kyawar niyya sosai, to amma kuma akwai saɓanin ra'ayi sosai, saboda haka ni ma zan shiga ƙoƙarin da ake yi na warwarewa. to amma kuma ta yiwu a kasa sake ciba maslaha a yau din ma da Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da mai masaukin baki shugaban kungiyar tarayyar Turai Charles Michel na kokarin tayin wani sabon tsari dan kauce ma cijewar da aka samu bayan da aka kasa cimma maslaha a taron kwanaki biyu da aka kammala jiya Asabar. Dubun dubatu masu zanga-zanga na nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a Bangkok babban birnin kasar Thailand jiya Asabar. Suna kiran da ayi garan bawul ma kundin tsarin mulkin kasar da sojoji suka rubuta da sabon zaben majalisar dokokin kasar a kuma kawo ƙarshen sauran dokoki masu tsauri a kasar. Zanga-zangar wadda kungiyar matasa masu neman yanci ta shirya ita ce mafi girma tun bayan da gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a watan Maris saboda annobar cutar corona. Tun sannan tsauraran matakan da bayar da tazara sun taimaka ma gwamnati wajen takaita yaduwar cutar corona. To amma an kuma yi amfani da matakan a matsayin wani makami na siyasa wajen dakile zanga-zangar. A jiya din dai masu zanga-zanga wajen 2,500 ne suka taru a tsohon sashen birnin. Suna masu saba ma dokar hana cincirindo suna tarera waƙoƙin yin tarda gwamnati.
Kafin Ibrahim ya kawo mana wasu ƙarin labaran, bari mu duba rahoton mu na farko. Gwamnatin jihar Zamfara ta ayyana cewa duk wani mahari dan bindigar da ya tuba kana ya mika bindigar sa za a bashi shanu biyu. Kan hakan ne wakilin mu a Zamfara Sani Shaibu Malumfashi ya nemi ƙarin bayani da sharhi akan tasirin yin hakan. Gan hutunsa.
Shin hakan yake kuma da wace manufa aka yi? Tambaya kenan da na yi wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Zamfara Alhaji Suleiman Tunau Anka.
Ka san da yan watsa labarai ko suna fahimta wani bayani da yake alhali kuma ga yadda yake. Alhamdulillahi mu daraja gwamna wasu dai ne ya maida abun wannan manufa. Kamar bayanin da ya yi ka san su waɗanda mutane waɗanda tsarin da ya shigo da shi wanda ya san cewa alhamdulillahi aka samu sauƙin tsaro a jihar Zamfara shine na wannan na sulhu da aka yi da masu waɗanda ta'addanci. To alhamdulillahi wannan abu ne wanda yake kaga mutum karaba shi da abun da yake wanda yake dabbobi ne na sai su a shanu tun ake awaki suka je suka sai waɗannan makaman suka amfani da su domin zuwa suna kai harare a wasu wurare. To yau an zo an sulhu da an shi makaman nasu an ce su je su zauna. To kaga abu ne wanda ya zan cewa ba su da wani abu wanda za su zama su yi dogaro da kansu. To amma alhamdulillahi mai daraja gwamna ya tunanin cewa a taimaka musu da wani abu wanda zai zan cewa mutum zai iya san shanu ko tumaki wanda zai zan cewa ya ci gaba da rayuwa ta kamar yadda yake da baya can. Kaga cewa idan har aka amshi abun ga babu wani abu wanda aka ba su waɗanda mutane waɗanda ke wannan aika-aika ɗin to za su iya komawa ga inda sun kai to. To amma garin shanu daraja gwamna ya zan cewa sun samu abu wanda zai mantar da su wancan abun cewa sun samu abin da za su sana'a da su wanda zai dogaro a kansu. To shi ne wannan bayanin ne mutane ke ɗauka cewa a an ce idan mutum mai kare yake fitarin guda za a ba shi shanu biyu. Misali ne ba ƙa'ida ne wanda mutum misali mai kare yake fitarin za a ba shi shanu biyu ba, ba haka ne ba. Illa dai su waɗanda aka yi su nan da su kuma suka rubuta su nan tsakani da Allah. To daga baya gwamnati za ta duba ta ga abin da za ta taimaka musu wanda zai zanta sun samu sana'a da za su yi.
Kwamishinan watsa labarai Alhaji Suleiman Tunau Anka kenan. Na kuma tuntuɓi ƙwararre a harkar tsaro Manjo Al-Mustapha tsohon dogarin Janar Sani Abacha. Shin wannan al'amari zai taimaka ga kawo ƙarshen harare?
Wannan a guri na kuskure ne. Soja suna da abubuwan da aka ce su yi kawai su yi abin da aka ce su yi gadan-gadan kuma cikin lokaci. 'Yan siyasa idan za su yi kamar haka suna kallonsa ne ta hanyar siyasa. To akan yi haka ne bayan an gama wani fafutukan duk wani wanda ya ɗau makami a kan wata ƙasa. To a sannan za ku iya cewa za a shirye su, za a shirye su. A kuma faɗakar da su menene dokar ƙasa, menene zamantakewar ƙasa ba ɗaukar makami akan mutanen da basu ba su gani ba. Gwamnati ta yi tata shine soja da 'yan sanda hurumin da aka ba su yi su bi kawai. In an ƙare sannan sai kuma a su wanda suka sadu da sun san cewa ba daidai ba ne to sannan a sa su. Amma daga kayi haka kowa ya kawo bindiga ya kawo shanu. Za su kawo bindigar wacce ta lalace za ku ba su shanu. Bindigar da take nan za su yi ai sai tarbiyyarsu ta gyaru sannan za ku samu. Yanda kuke so in ba haka ba wannan kuskure ne ba inda za a yi. Ai Katsina ta taba yin haka da ana ba su kuɗi miliyan 20 ba kowane wata suka ki suka rika kashe mutane don su kawo kuɗin da suke nema ya fi kuɗin da suke samu. Sun sarrafa soja kaman batalion guda da wannan ƴan kungiya ƴar karama ta irin wannan masu fasa kaurin ƴan fasa kaurin sun fita da akan sarrafa batalion ta soja abinda gwamnati mai yawancin manyan mutane wanda suke aikin na sojan ko na ƴan sanda ma yawanci ba su sani ba kenan
yanzu ina mafita
mafita alare ne shine su a ilmantar da su ta radio ta television ai suna ji sun fi kowa jin radio da television sun fi kowa karanta jarida har ka gansu kaman jahilai sun san me suke yi sun kuma san masu tura su so a ci gaba da magana ta haka ƴan sanda da soja sun san sun yi rantsuwa su tashi su yi rawar gani saboda ma kare mutuncin kansu mutuncin kasarsu da mutuncin aikinsu da mutuncin Najeriya a idan duniya ba wani abu da ya wuce haka
manjo almasafa kenan sani shi malumfashi murya amurka daga Zamfara a Najeriya.
An gaida Sani Sha'abu Malumfashi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin labaran duniya.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na neman tsaida shirin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka. Na sake bayar da tallafin miliyoyin daloli ga jihohi don gwajin cutar COVID-19 da bin sawunta da kuma cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo. ‘Yan jam’iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar na ƙoƙarin sake ɓullo da wani tsarin tallafi don daƙile yaɗuwar cutar COVID-19 da mace-mace a Amurka da taimaka ma ‘yan ƙasa waɗanda rashin ayyukan yi ya fi shafa da kuma tallafa ma ɓangaren tattalin arzikin ƙasar da ya fi fama. Matsayin gwamnatin ta Trump a cewar jaridar Washington Post ya fusatar da wasu ‘yan jam’iyyar Republican a majalisar. ‘Yan sanda a Portland na jihar Oregon ta nan Amurka sun ce an yi tashin hankali da daren jiya Asabar bayan da masu zanga-zanga suka balle mashigar ginin ƙungiyar ‘yan sandan Portland suka banka ma ginin wuta wadda aka kashe nan da nan. Masu zanga-zangar sun kuma wargaza wani shinge ‘yan sa’o’i kawai da aka kafa shi. A zagayen ginin kotun tarayya a Portland, an kafa shingen ne da zumar kauda rigima tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro a cewar ofishin Attorney General ɗin Amurka a wani saƙon Twitter. Akan yi zanga-zanga kulle yaumin a wajejen ginin kotun tarayya ɗin na Portland tun daga ran 25 na watan Mayu lokacin da wani baƙar fata mai suna George Floyd ya mutu a Minneapolis bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne mar wuya. Wannan ne ya haddasa zanga-zangar nuna rashin amincewa da wariyar launin fata a Minneapolis wadda ta bazu zuwa biranen Amurka ciki har da Portland ɗin. Sashen kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya na kiran da ayi bincike kan amfani da ƙarfin tsiya da wasu jami'an tsaro na musamman masu yaƙi da ta'addanci suka yi a Mali kan masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a ƙarshen makon jiya. Wanda ya yi sanadin mutuwar farar hula da dama. Gamayyar sojojin aikin tabbatar da zaman lafiya a Mali ta MINUSMA ta tabbatar da mutuwar farar hula akalla 14 baya ga wasu 154 da suka jikkata lokacin da jami'an tsaro na FOSAT waɗanda rukuni ne na musamman na yaƙi da ta'addanci suka yi amfani da ƙarfin tsiya a Mali. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi imanin cewa da yu waɗannan jami'an tsaro na musamman sun saba ma ka'idar aikinsu na yaƙi da ta'addanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Dattawan Jihar Bauchi ta jam'iyyar APC ta buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta hanzarta gudanar da binciken shugaban jam'iyyar ta jiha Alhaji Uba Ahmad Nana bisa zargin da suke masa na dulmiyar da kuɗi naira miliyan 600 wanda uwar jam'iyyar ta ƙasa ta aiko da su da kuma wasu kuɗin naira miliyan 60 wanda za a mayar wa 'yan takarar da suka sayi fom na yin takara. Wakilinmu Abauchi Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Taron manema labarai da tawagar majalisar dattawan jam'iyyar APC din suka gudanar, kakakin majalisar dattawan Ahmed Tijjani Hadoji ya ce suna zargin uba Ahmed Nana da gaza yin bayanin inda kudaden suke, don haka sun buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta kafa kwamitin bincike.
A sunana Ahmed Tijjani Hadoji daga shiyar Katamun. Wannan zargi da muke kai wato kudi ne wanda ake cewa an kawo su daga National akan dan abu danar zabe
kuma zargin shi wake
shi chairman banana da waɗannan kuɗi miliyan 600 da nake gaya maka, kuma duk escrow din sa ma ba su san ma me akai da kuɗin ba, ba su san ma waɗansu an kawo ba. Ana zargin sa da waɗannan kuɗaɗe wanda muke so mu gani in an zo an sa committee daga National intervening a ciki ta tabbatar da waɗannan. Bayan haka kuma akwai kuɗin forms da aka bayar wanda aka tuno return daga National na miliyan 60 wanda shi ma ba a san a ina suka ba, su kansu escrow din ma ba su san a ina suka ba. In dai za a ce shugaba zai cinye waɗannan kuɗaɗe ko kuma shi kaɗai ko kuma dan su tsararu, ai kaga waɗannan ba shugabanci yazo yi a mutane ba,
na ku da asusu ne wato aka
to yanzu muna mun ji gaba daya an zo an duba ba APC gaba daya ba ta da asusu ma.
Sai dai kuma a lokacin da yake mai da martani kan batun, uba Ahmed Nana ya bayyana rashin jin dadin sa inda ya kira dan zuwa kotu don karar dan jarida da kuma gidan jaridar da ta ba da rahoton zargin da dattawan jam'iyyar ke yi a kansa.
Dan jarida yana aikin sa ne na sauraron wasu mutane masu korafi kuma ya baka dama ka kare kanka ka tabbatar da haka.
Kuma hakki na ne, bari hakki na ne ma da yana mutunci ibada ne. Eh, haka ne.
Haka ne.
Eh,
shi dan jarida ba wai shi ne ya faɗa ba, wasu ne ƴan jam'iyyan ku.
Wannan ba.
Yan jam'iyyar ku ne suka zargin ka a kai da wani
ko yan tagwaye miki ko wani ba dai miki ko yan tagwaye miki ba abin da ya dame ki ba mutuncin yawan kare
kana da dama kare mutuncin ka. Kuma dan jarida yana aikin sa ne na fadan abin da aka gaya masa.
Saura da me, shi dai aikin dan jarida shine ka ji ta bakin dukkan bangarorin da suke takaddama akan abun da ta shafe su. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad, a wani sabon rahoto da asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya UNFPA ya fitar, yayi nazari akan halin da al'ummar duniya ke ciki, inda ya gano cewa mata ne suka fi fuskantar matsaloli wanda aka yi wa take ba da san raina ba. Dake nuna rashin daidaito tsakanin maza da mata na ƙara ta'azzara a ɓangaren ayyukan cin zarafin mata. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Irin wannan rahoto dai a duk shekara ake fidda shi don duba halin da al'ummar duniya ke ciki, inda a bana ya fi karkata akan halin da mata suka tsinci kansu musamman a wannan lokaci da dokar kulli na annobar cutar COVID-19 ya dada dagula ayyukan cin zarafi ga mata, kamar yadda Kore Habib wacce ke aiki da asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya a fannin hulɗa da 'yan jaridu a Najeriya ta yi ƙarin haske.
Akwai tozartawa 'ya mace na rashin zuwa makaranta, zuwa ga auren dole, zuwa ga aure yarinya tana karama, har zuwa ga idan namiji ya rasu sai a ce mace ba ta cikin gadinsa, zuwa ga kuma fyaɗe da kuma dai tozartawa 'ya mace. Shi ya fi cin tuwo a ƙwarya wa Majalisar Dinkin Duniya. Shi ne aka ce to idan za a fuskanci zuwa shekaru 20-30 me ya kamata a ce an yi zancen wannan, har da ma kuma yanka da ake cewa female genital mutilation, wato yadda ake wa'ansu ɗan mata kaciya. To waɗannan abubuwa ne kaɗan daga ciki da aka duba cewa da duk duniya fa shi ne matsala yanzu ga 'ya mace.
Jami'an lafiya a asibitin tarayya da ke Unguru a jihar Yobe Hajjam Muhammad ta bayyana irin illolin da ke tattare da yi wa mata kaciya, da hakan wani nau'i ne na cin zarafinsu.
Kaciya wannan da ake wa mata gaskiya tana illatar da mata, kuma tana kawo matsaloli da yawa wajen auratayya tsakanin mata da mazajen. Saboda shi wannan kaciya da ake wa mata ɗan halitta ce Allah ya yi abinsa a wurin nan, wanda duk abin da Allah ya halitto shi yana da amfaninsa a tare da a jikin ɗan adam. To saboda haka cire shi ba shi da amfani, tunda Allah ya san dalilin da ya dasa abinsa a wurin. To saboda haka ana ana shawartar mata a hakura da wannan kaciya da ake wa mata saboda illa yin kaciya farashin yin kowa.
A cewar kwamishinan harkokin mata a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce wannan yanayi da duniya ta tsinci kanta ya fargar da gwamnati musamman a sha'anin da ya shafi kiwon lafiyar mata.
Yanzu jama'a wannan COVID-19 ya bullo shine ma gwamnati tukun idananta ta buɗe ba mu da health facilities ba ma komai ne kawai azubi a kasa. Kuma muna fatan wannan zai zama sanadin da gwamnati duniya ko na kasashe wanda suka gasa su yi wani abu akai saboda haka bala'in affecting yanda mace take samun kulawa na inda za ta kare kanta kuma ita ce addressable because mace in ta ita yi ciki a haihu a ciki ga yara ita ce wahala ita ce tana rike da wannan a hannu ga wani cikin a jikinta ga wannan ita za ta nema musu abinci to duk wahalan gabaki daya kan mace yake karewa wannan report daidai take haka ne abubuwa da suke faruwa yanzu baki ganin ma ko fiyade-fiyaden rains ake cewa yayan mu mata ai yanzu ya karu
wani babban kalubale da mata ke fuskanta a Najeriya shine batun tabarbarewar sha'anin tsaro dake sanadiyar haƙƙi zamusu rayuwar iyali a cewar yar fafutukan kare haƙƙin mata Amina Yaya
daga farkon shekarun nan zuwa yanzu zamu ga cewa an samu karuwa ta gefen matsalar tsaro wato haddai ta fannin wannan mutanen da ake cewa ƴan bindiga dake shiga ƙauyuyuka su kashe mazaje su yi mata fyaɗe da dai sauransu irin munana abubuwa wanda babu dadin gani to wannan yana nufin cewa za a ga karuwa ta gefen mata wanda mazajen suka rasu an bar su da yara barkatai ba aikin yi ba wani yanayi ta yanda zasu iya ciyar da yaran su so zasu shiga cikin wani hali na kunci da
rahoton asusun kula da yawan jama'a na majalisar dinkin duniyar dai da fatan za a kawo ƙarshen jinkiri da ake samu wajen aiwatar da dokan hana yi wa yara mata auren wuri da yi musu kaciya da kuma yawancin zarar ta hanyar lalata ko yi musu fyaɗe da aka yi ta samu a wannan shekara Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim ni sauraro wannan shiri na zuwa maka ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC ga mai sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da warhaka kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu kamar yadda kuka sani shirin namu ya kawo muku wata hira da wani matashi mai suna Shamsuddin Muhammad wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka sai dai saboda yadda cutar coronavirus ta mamaye duniya a yanzu yana koyar da ɗaliban nasa ne ta yanar gizo Malam Shamsuddin ya fara yi mana bayani kan yadda yake fama da wannan sabon tsarin na koyarwa ta yanar gizo kamar haka
yanzu din nan ma ban dade da gama koyar da dalibai na ba kusan kullun sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyar ban koyar da su a sati ta yanar gizo muke yin komai da komai yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanar gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani mai zanci aikin da zan basu ina basu in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato class talk kima muna yin shi suna gani na ina ganin su tambaye ni in basu ansa abun kawai yayi tsari gaskiya sosai ba abin da ya canza
ya kuma bayyana mana irin kalubalen da yake fuskanta a yayin wannan sabon tsarin a yau za ku ji ƙarshen hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da shi inda zai bayyana mana yadda yake mu'amala da mutanen gida yayin wannan annoba da kuma irin abubuwan da yake yi domin ɗebe ma kansa kewa bayan ya gama koyar da ɗaliban nasa ta internet
ina kira ƴan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo an ga fuskar su shiga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kare mu kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya yi muni ba zai yi muni a can gida ba yanda ya yi muni a nan
ko yayin mu'amalarsa take da makwabtansa musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida?
To, ka san mu'amalan mutanenmu da mu'amalan su Turawa daban yake. Gaskiya ina so in ce da nazo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen bakwai, wato akwai dakuna ko in ce inda apartment sun kai 100 haka. Amma abin mamaki shine gaskiya ni tun da nazo ban san waye makwabcina ba. Ban san waye in na fito kama ga mutum shi bature da yake in abu bai hada ka da shi ba ko kallo kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi. Amma sai abin mamaki shine wancan makon da ya gabata, wato sati da ya wuce, na fito zan je in dan siya abin da zan siya saboda in dan samu abin da zan jefa cikin ciki na saboda abin abinci da ya kare. To ina fitowa na haɗe da mutane wajen uku. To ganin nan zan fita in dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce yau ana iya dan fita a samu. Duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa na kewa, mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum. To in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai, ka dan ji daɗi dai kama mutum magana. To amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya ƙara sa mutane su san darajar mutane. Dan dai ina nan yanzu na fu zamana dai nan da nake din nan, duk wanda na fito yanzu na ganshi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dauka. Amma yanzu da ka ga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son ka ga mutanen ma ba ka ganin su. Yanzu zan yi magana da ƴan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su, ba mu haduwa fuska da fuska sai ta yanin gizo-gizo.
To na kuma tambayi Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanin gizo.
To a zahiri shine gaskiya yanzu dai na wani ma'abocin son motsa jiki ne, amma tunda abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan gym da sauransu, amma ko ina an rufe yanzu. In dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka, kana dan daki kana dan sama ƙasa kaza 1 2 3 4 5. Abin da dai kawai wani lokaci ma dariya nake ba kaina wasu abubuwan da zai yi kaɗai dan kawai in ba dan sa kaina dan ji dan daɗi saboda kada kasance ina cikin kewa sosai. To ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan ɗaki. Wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawaran ma kama fita ba dai ina dan sauka ƙasa dan zagaya gidan da nake zaune.
To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. A kuma gaida abokin aiki na Mahmud Lalu. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahir Mishani daga nan birnin Washington DC.
A gaida Madina. To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da Nelson Mandela na shekara-shekara cewa annobar COVID-19 ta fallasa abubuwa da dama a duniya. Shugabannin kasashen Turai sun fara tattaunawa a rana ta uku a birnin Brussels a yau ɗin Lahadi a ƙoƙarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfaɗo da tattalin arzikin nahiyar, sai dai har yanzu akwai saɓanin ra'ayi. Sannan dubun-dubata masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a Bangkok, babban birnin ƙasar Thailand jiya Asabar.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe da izinin Allah, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A duk lokacin da mai sauraro ke da bukata za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kawalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Leo Sahibu wanda ya hada mana shirin gaba daya da ma injiniyanmu na yau ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Na assalamu.